sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu malaman makarantar Boko sun soma yajin aiki a Jamhuriyar Niger.
Matsalar ce ta yi mana yawa, hankuri mun yi hankuri, don kenan ko mutum na son ka ya zamanto baka cika alƙawari yana hita bayan ka.
Za ku ji ƙarin bayani akan wannan batun an jima kaɗan. Bayan haka za ku ji kuma cewa shugaban hukumar binciken EFCC ya ce hukumar ta gano kuɗaɗe masu yawa cikin kusan shekara ɗaya, abinda hukumar bata iya ganowa ba cikin shekaru 12 da suka gabata. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku, shin ya kuke kallon yadda hukumar ke gudanar da ayyukanta? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kada a manta a ƙara da alamar tarawa a gaban lambar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Al'ummar Iraki basu ga ta zama ba, ausuna barin ƙauyukansu don kauce ma yaƙi, ausuna komawa ƙauyukan da a da ke hannun ISIS. Masu ayyukan jin ƙai na ta kakkafa sansanoni ga miliyoyin mutane waɗanda yaƙin sake ƙwato Mosul ya raba da muhallansu, a yayin da kuma ƙauyukan da kuma garurukan da a da wato aka sake ƙwatowa ke ci gaba da zama kufai. In banda kwansan bama-bamai kuma sun yi baki irin saboda gobarar rijiyoyin mai. A ƙarraya, hayaki daga rijiyoyin mai da suka kama da wuta sun mamaye sararin saman garin, a yayin da kuma kumfa daga wurin sarrafa sinadarin sulfa ke ta gurɓata iska da guba. Ƙungiyar ISIS mai ƙoƙarin tsire ma dakarun ƙurdawan Peshmerga da sojojin Iraki su ne suka cinna wutar. Sojoji sun ce wannan yaƙi ya zarci ainihin buri na asali, wanda shi ne sake ƙwato birnin Mosul na biyu a girma a ƙasar ta Iraki daga hannun ISIS. Ba mutanenmu kawai muke karewa ba, duniyar ce gaba ɗaya muke karewa, a cewar Captain Boko Kadir, wani sojan Peshmerga. Ya ƙara da cewa idan ba mu yaƙe su ba, za su ƙara ƙarfi su kuma kai hare-hare kan wasu ƙarin wurare. Can gaba zuwa arewa, wani sansani mai tazarar kilomita 30 daga Mosul a lardin Kher, an kammala wasu sabbin sansanonin kuma, yayin da masu ayyukan jin kai ke jiran abin da suke kyautata zaton 'yan gudun hijira ne kimanin miliyan guda.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta haitar da ficewar ƙasar Gambiya daga kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya, abinda ta kira cikas ga miliyoyin waɗanda aka ƙwara a faɗin duniya. Gambiya ta zargi ICC jiya Talata da rashin ɗaukan mataki kan laifukan yaƙin da ake tafkawa a wasu ƙasashen, yayin da take bayyana janyewarta daga kotun ta birnin Hague. Wannan shawarar da wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yanke ta biyo bayan ficewar ƙasashen Afirka ta kudu da Burundi daga kotun ta ICC. A maimakon abin da sahun masu guje ma ƙoƙarin tabbatar da adalci, ya kamata sauran ƙasashen Afirka su yi koyi da ƙasar Botswana wajen aiki tuƙuru da kotun don warware duk wata matsala, a cewar shugaban sashen bincike da gudanarwar ƙungiyar ta Amnesty International a Afirka, Natsanet Belay, a yau ɗin nan Laraba.
Hukumomi a Afghanistan sun faɗi yau Laraba cewa wasu masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaƙa da ISIS sun sace suka kuma kashe farar hula aƙalla 30 a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar. Wannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da headquarter lardin Gwayar mai cike da tsaunuka ya tayar da hankalin hukumomin yankin, saboda shi ne karan farko da ƙungiyar ISIS ta yi ɓarna a yankin, inda 'yan mashabar Shi'a da al'ummar Hazara suke da rinjaye. magoya bayan kungiyar ta'addanci wadda ke da tushe a gabas ta tsakiya sun fi kasancewa ne a lardin Nangarhar ta gabas da kuma wasu gundumomi na kusa waɗanda ke iyaka da Pakistan. Waɗanda abin ya rutsa da su sun je yin icce ne a kan tsaunukan kusa da garin saboda maganin lokacin sanyi, lokacin da mayakan ISIS suka damƙe su, a cewar mai magana da yawun hukumar lardin Abdulhai Katabi. Ya ƙara da cewa ‘yan bindigar sun karkashe waɗanda suka kama ɗin da daren ranar Talata, a daidai lokacin da jami'an tsaron Afghanistan tare da haɗin gwiwar mutanen yankin ke ƙoƙarin ceto su. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta buƙaci gwamnatin Afghanistan ta ƙaddamar da wani bincike na daban kan kamawa da kuma kashe farar hula 30 ɗin, abin da ta kira ƙazamin laifi. Wani mai magana da yawun Taliban mai suna Zabihullah Mujahid ya ce ba ƙungiyarsu ba ce ta aikata. Ya ce rahotannin da ke alakanta Taliban da kisan farar hula ba wani abu ba ne illa farfaganda.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce manufofin 'yan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton game da Syria na iya haddasa wani yaƙin duniya. Ya kamata mu maida hankali kan ISIS. Bai kamata mu maida hankali kan Syria ba, a cewar Trump a wata hira da ya da kafar Reuters. Muddin muka yi na'am da manufofin Clinton, to sannan a hankali za mu faɗa yaƙin duniya na uku, in ji shi Trump ɗin. Kwamitin yaƙin neman zaben Clinton ya zargi Trump da zama ɗan koren shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda ke son shugaba Assad ya ci gaba da zama bisa gadon mulki. Har yanzu yana yaɗa manufofin Putin, yana kuma amfani da tsoron wasu Amurkawa a yayin da ya kasa bayyana tartibin yadda shi kuma zai iya galaba akan ISIS, a cewar kwamitin yaƙin zaben Hillary Clinton.
A karo na biyu cikin kuma kwanaki biyu, shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte ya yi barazanar yanke hulɗar soji da Amurka. Duterte ya yi jawabi yau Laraba a wani babban taron tattalin arziki a Tokyo, inda ya yi kwanaki biyu a wannan ziyara ta kwanaki uku a wannan ƙasa wacce muhimmiyar ƙawar Amurka ce a yankin. Ya ce yana son duk wasu sojojin ƙasashen waje su bar Philippines daga yanzu zuwa shekaru biyu, ko da kuwa an sabunta ko kuma soke yarjejeniyar hakan. Wani ɗan rukunin sojojin Amurka na girki a tsibirin Mindano na kudancin ƙasar don su rinka taimakawa a yaƙin da ake yi da ta'addanci wanda ake fama da shi a ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, kungiyoyi 37 na malaman makarantar boko sun tsunduma cikin yajin aiki na kwanaki uku a ƙarƙashin kungiyarsu ta gamin gambiza mai suna COS Nijar. Wannan na zuwa ne bayan da suka tashi baram-baram daga teburin sasantawarsu da gwamnatin ƙasar shekaran jiya Litinin. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Malam Habibu Mummuni shine magatakardan kungiyar Sinan memba a gamin gambizar malaman makarantar bokon reshen birnin Kwandi.
Matsalar ce ta yi mana yawa, hankuri mun yi hankuri, don kenan ko mutum na sonka iya zamanto baka cika alƙawari yana hita bayanka. To shine sagagwarin ku ganin garbikin da aka yi ta samu muhimmanci ko ina in an kai ƙasar Niger, na saboda mutane sun gaji, an san yan sun gaji da walakancin da aka yi musu. Ana mana walakanci mun kita dauka, mun yi ta dauka, mu yanzu har ya kai inda kowa ya gane ke mutanen nan ba dai sanya suka so ba, ba karantar suwa suka so ba, kanun su ne kawai suka so. Kenan zuwan nan abin ne wanda ya shiga cikin kanun mutane, duk yanda za su yi ba su yi ɗaya matashi da kacin da mutane sun ɗauke su, an ɗauke su mai anka inda an ka yadda su. In dai bukatun ba su biya ba, insha Allah wannan ƴanci ne wanda constitution ta ba mu ta ƙasa. Lokacin da duk mushen lakwal ko wani ma'aikaci ya zamanto ba a biya sama bukatocin shi ba, har yadda za shi ta ce garabkin nan. In mun kai ta dagewa siyasar, mun kai ta yi, mun kai ta yi, har mun kai ga iyakar garab, to kenan babu wata hayya da za mu bi sai garab. Yawancin da ka ga mun aza garab, mun har ta hayya, kenan da yanzu babu wata hayya da za mu. mu komowa ita ce za mu tai sai inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayya gaskiya suke ba bisa dokin ƙarya na suke bisa dokin iska ne suke to sun ka komo lokacin ne an ka zamna komai zai tafi daidai insha Allah
sai dai waɗansu kungiyoyin malaman makarantar boko ba su shiga wannan yajin aikin na kwanaki uku ba kuma a cewar Mala Abdul Aziz magatakarran kungiyar Sina Celebration birnin Kwanni suna na yanzu haka suna nazarin yanda za su kulloma gwamnatin kasar da zaran ta kasa shahi ma malaman makarantar bokon hawayen su
satin ga da ya wuce kungiyar mu kadai na ta taitai yajin aiki kenan wannan sati ba komai bane tunda an yi wata ganawa minista an kai wadansu maganganu ba a shirya ba shine yanzu wannan sati an kace kiran biro national kungiyar mu babbacin ta aika mu duk ga magatakardan kasar gabaɗe yau satin ga ko ne ya bada ra'ayin shi biskan sake sonan ta yanda ya kamata mu yi biskan abubuwan da gwamnati ta wadi tunda abubuwan gwamnati kamar na warko biskan point na warko na biyan mushani akan lokaci gwamnati take wai ba ta iya biyan mushani akan lokacin na biyu shi dokan mushani dindindim kuma take ba ta iya doka 2016-2017 kuma wannan ba ka'ida bane dole su doka mun ga abun yayiwa yanzu sai an kito me ya kamata yanzu ko ne ja wanga in sai an kima la semaine de reflection sannan an ke tunda an yi wani ganawa ba sasanta ba yanzu ko ne sai magatakada ya bada ra'ayin shi na sati mai zuwa yanda ya kamata
a nasu bangaren uwayen dalibai na cewa wannan matsalar ta yaji ajin aiki ta kan kare ne akan ƴaƴan talakawa kamar da za ku ji musoma da malam Amadu
a gaskiya ina cikin bakin ciki da diyamowa na kasancewa muka samu kamu cikin wanga mahaukacin yanayi cewa karatu an samu tarnaki tsakanin malumin makaranta da gwamnati abin yayi mu na ciwo da bakin ciki domin shugabanni ne na kasa kullun abin bai shafa su mu ne talakawa shi ke shafa da mu da ƴaƴan su yanzu duk wanda ka bincika ɗane na cikin gabjejiyar makaranta ko waje konan cikin gida ta biya
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma bari mu leka birnin tarayya Abuja inda shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC Ibrahim Magu ya ce hukumar ta samu nasarar kwato makudan kudaden da hukumar bata taba ganowa ba tun cikin shekaru 12 da suka gabata daga hannun masu sama da fadi da dukiyar gwamnati to ko me masana ke cewa game da wannan nasarar za ku ji bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya hada mana
Bugun kirjin samun nasara fiye da sauran shugabannin hukumar yaki da cin hanci EFCC da Ibrahim Magwaye ba zai samu wata adawa mai yawa ba don yadda gwamnatin Buhari da ta nada shi kan mukamin ke tutiyar dagewa kan yaki da cin hancin cikin manyan muradunta tun ma lokacin campaign. Kana shiga ginin hukumar EFCC a yanzu za ka ga hoton shugaba Buhari da rubutun in ba mu kashe cin hanci ba cin hanci zai kashe Najeriya. Shekaru 12 kenan chief da kafa hukumar kuma da Magu aka dama a matsayin jami'in ayyuka ko kama waɗanda ake tuhuma tun zamanin shugabanci Nuhu Ribado. A zanta da muryar Amurka Magu ya faɗi makudan kuɗin da suka wuce hankali da yake karbowa.
Idan ka je ban san ko za ka taɓa zuwa National Hospital ba. Akwai Trauma Center da equipment din da sauransu duk gaba ɗaya. Shi medical chief medical officer ne ya ce min 2 billion bai kai 2 billion naira ba. Dukkan aikin da ginin da gaba ɗaya kaka 1.7 billion dollar ya ce. 2.1 billion dollar aka ɗauka. A to go. Akai kullum sai an samu wannan an yi recovery.
Me mutane ke cewa ne kan wannan ikirari na Magu ga tsohon ma'aikacin gwamnati Tanko Iya batun zai iya zama gaskiya dan yawan gidaje ma da mutun zai gani yana zagawa da EFCC ta kwace ya isa sheda
shi Ibrahim Magu yayi aikin da yake ya nuna rashin tsoro ya nuna kishi na kwarai da gaske ya nuna alaman ya saida ransa gabaki dai kuma zai fare saboda ai maganin wannan ainin almundarin da yake tafi a kasan nan a gaskiya irin mutanen da ya tinkara yan baka masu hannu da shuni da sauran mutanen da suke jin su ne kasan nan ba su isa ta bi ba yace ya ji ya gani ya tirsasa su mutumin nan ba ma sai an fadi maka ba babu nan da yayi wani abu irin wannan cikin ainihin wadanda suka shuda kafin shi
baya ga Nuhu Ribado da ya zama shugaban hukumar na farko sai Farida waziri Ibrahim Lamorde da kuma shi Magun wadanda duk yan sanda ne ga tuna baya kan bugun kirjin Ribado
bin abu akan ka'ida da hanya shine hankali mu taru dukan mu hadu mu raya kasan mu duk muna da niyya mai kyau nufi mai kyau daidai ne mu haɗa kai mu yi abu kuma akan ka'ida.
Gane Ibrahim Lamarde.
Amma babban matsala da ake da shi in ba ranar da aka so maganin kotuna sun yanke mutane hukunci ba an ɗaure su suna cikin gidan yari duk maganan da za ka yi ba za ka ga ya yi tasiri ba.
Farida Waziri kuma an fituna kaulinta ne da ke cewa rika binciken kwakwalwar barayin biro. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Jama'a masu sauraron mu, za ku yi mana gafara, mun dan samu ƴan matsala da na'urar mu, amma yanzu dai komai na tafiya daidai. Kamar yadda kuka ji, yau muna son mu ji daga gare ku ne shinya kuke kallon ayyukan da hukumar EFCC ke yi. In aka yi la'akari da bayanan da shugaban hukumar ta EFCC ya yi na cewa cikin shekara ɗaya hukumar ta gano kuɗaɗen da bata gano ba cikin shekaru 12 da suka wuce, sai a kira a bayyana ra'ayi. Amma yanzu a ci gaba da jin wannan waƙar.
Duniya ƙasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya ƙasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. To duniya mu binta a sannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta. Kutuna cikin matalauta, to kusa ne akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta, wanda ya yi gida ya yi moto, ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa. Ya ɗigo dai Allah bayan yin alheri, shi ne talakan cikin ma'azanta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da damala. Idan gari ya waye, ya ga shi ban kuma aiki, ya yi aiki sai ya tashi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga jihar Kaduna.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna magana da Muhammad Zakar Yusuf daga nan Kaduna, Najeriya.
To Malam Muhammad, me zaka ce game da ayyukan da hukumar EFCC ke yi?
Gaskiya hukumar EFCC yanzu ne muka san tana aiki. Don tun kafa su da aka yi nan shekara 12 da suka wuce, a gaskiyar magana akwai yaudara a cikin harkan su.
Kamar wace irin yaudara kenan?
Mun tabbatar da cewa ko hasidin iza hasada ya san cewa lallai EFCC tana aiki yadda ya kamata, kuma tsakaninsu da Allah, kuma suna yi ne saboda kishin ƙasa. Don haka muna musu addu'a, muna musu fatan alheri, Allah ya kare su daga sharrin masu sharri, kuma Allah ya ƙara tona asirin barayin biro a Najeriya. Salamu.
To Malam Muhammad kenan daga Kaduna, mun gode. Mun ƙara samun wani kiran daga Kaduna.
Alaikum assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Na'am, sunana Murtala, kuma ina kiran ku daga Kaduna ne.
To Malam Murtala, me zaka ce game da ayyukan da hukumar EFCC ke yi?
To gaskiya suna kokari, amma abinda muke ta hange shi ne cewa har yanzu ba mu ga wanda aka ce an zartar masa da hukunci 100% ba, ma'ana ko ya je gidan yari, kuma ga lokaci na su tafiya da hukumomi ko masu ƙasa za su gane, za su daure sai a kafa wata kotu ta musamman. Suna kama su aka aika can sai a zartar da hukunci kafin wata 2-3. To kaga abubuwa za su yi kyau, a tashi lafiya daga Murtala, Kaduna, Najeriya.
To Malam Murtala mun gode, yau dai kamar muna ta samun kira daga Kaduna, ga wani kiran nan ma dai daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda daga kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah, kamar yadda ake ta bayyanawa ita hukumar EFCC irin yanayin ayyukanta, babu shakka ayyukanta muna ganin yana yin kyau. To amma ni abin da nake magana malama Maryam Dauda, idan da magana ta gaskiya za a yi, kamar yadda su kansu EFCC suke cewa suna karɓo kuɗi a hannun mutane, to abin da ya kamata a.
Kash, Alhaji Musa kenan daga Kaduna, layin shi ya goce, mun so mu je cikakken bayanin abin da yake so ya gaya mana game da ayyukan da hukumar EFCC take gudanarwa ko kuma shawarar da zai ba su. Jama'a masu sauraron mu, har yanzu muna da sauran lokaci, sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu wani kiran daga Lagos.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Lagos? To ga dukkan alamu malami na Lagos shi ma layin shi ya goce, amma muna da sauran lokaci, sai a kira 202-205-2655 domin bayyana ra'ayi. Mun samu wani kiran daga Akure.
Hello?
Salamu alaikum, da wa muke magana daga Akure?
Kuna tare da Umar Hassan Riyo Laja da kana Akure Fara.
Muna magana da wa Umar Hassan? To ga dukkan alamu dai muna dan fuskantar tangarda da wayoyin namu ko ku na'urorin namu ya zuwa yanzu dai, amma mun samu wani kiran daga Adamawa.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Adamawa?
Kana magana da Ogabiya ne daga Bali a cikin Damsar local government.
To menene ra'ayinka a yau?
A gaskiya yadda na ji magana nan, kai, ai ba ni tsoro ma ni da kaina.
Kamar me ya baka tsoro?
Maganan aikin da EFCC suka yi, kasun kama kudin da an boye hannun da shekara 15
ake
abin ya bani tsoro, amma yana da kyau su ci gaba da tattauna abin da ke gaba.
To mun gode. To mu ma mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Kuna magana da Abdul Karim daga Yobe.
To Mallam Abdul Karim, me zaka ce game da ayyukan hukumar EFCC?
To abinda zamu ce, kuna iya kokare ku, amma ne rutun da ake karba ba mu ga wani abu da ake yi wa kasa da abinda suka karba ba, kuma ana magana da a sake karbo banki.
Muna jin ka.
Yanzu abin da ake karba kuma ana samun kuɗi a gida, kuma aka fita ana karban baki ne kuma abin da suke yi.
To Malam Abdul Karim kenan daga Yobe, mun ƙara samun wani kiran daga Akure.
Umar Hafsu ne ya dawo.
To Malam Umaru, me ka manta? Baka faɗi ba ɗazu.
Ai gaskiya kina kin gane, wallahi magana EFCC yaudara ne, wallahi ba da gaske suke yi ba.
Me yasa kace haka?
Ai mutanen nan in kin duba da irin takun da suke yi, inda gaskiya suke so, bai kamata a ce duk MPDP ake kamawa ba. Akwai wa'anda cikin APC wanda suke an san suna da laifi, amma har yau in an ja magana su ma he a rufe. Amma saboda haka inda gaskiya suke so, da cikin MPDP da na APC akwai wa'anda suka yi badakala fiye da yadda mutum ma in ya ji badakalar da suka yi, wallahi abin ya biya mutane mamaki. Amma wai kawai ana ta kama MPDP wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Wannan gaskiya tsakani da.
To Mala Umar kenan daga Akure, yanzu kuma bari mu je Katsina.
Ka aiki ba kama kama ne nan, Buhari ya ce zai yi ba. Rubin da ake so ko ai mana talakawa aiki.
Salamu alaikum, da wa muke magana da malami ne na Katsina? To ina ga layin malami daga Katsina ya goce, amma yanzu bari mu je Lagos.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Lagos?
Assalamu alaikum Hajja,
kike yake
magana daga Lagos?
Da wa muke magana?
Daga Jidda.
Oh, daga Jidda. To sannu da aiki, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, ra'ayina shine ce BBC. Allah taimaka kuma EFCC. Game da aikin da suke yi, Allah taimaka Baba Buhari kuma.
Chow.
Ina ra'ayina.
To mun gode kuma anan zamu dakata daukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode kwarai da gaske.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani muhimmin al'amari ya faru a Seychelles kwanan nan a zaben majalisar kasar. Kawancin jam'iyyun adawa ne suka sami rinjaye na mafiya yawan ƙuri'u da aka jefa, wanda hakan ya kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar da take rike da iko na shekaru 40. Saboda haka, shugaban ƙasa James Mikel yayi murabus yana mai cewa lokaci yayi mu miƙa mulki ga sabon shugaba. Dalilansa na yin murabus dai ya biyo bayan gyaran kundin tsarin mulki da aka yi a farko-farkon wannan shekarar ne na takaita mulkin shugabancin ƙasa zuwa wa'adi biyu kawai. A wani babban zaman tattaunawa da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya wanda mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka a harkar demokradiyya, ƴancin ɗan adam da kuma ƙwadago Tom Malinowski ya jagoranta, waɗanda suka halarci taron sun yarda da mutunta wa'adin mulki kamar yadda tsarin mulki ya kayyade, yana da alaka kai tsaye da zaman lafiya a ƙasa da tsaro da daidaito da kuma dorewar cigaban ƙasa mai albarka. Mahalarta taron sun kuma lura da cewa jajircewa a mutunta wa'adi wani bangare ne, amma domin gina hakikanin demokradiyya mai dorewa da kuma nuna wa shugabannin da suke ganin babu wani sai su da zai iya ciyar da kasashen su gaba, lallai a mutunta wa'adi. Tilas kuma a hada da mutunta haƙin ɗan adam da kuma ƴanci tare da ƙarfafa ginshiƙan demokradiyya. Sabbin jini da basu yarda da shugabannin da suke ci da ceto ba sai ƙara firfitowa suke yi ta ko ina a faɗin duniya. Kamar yadda shugaban Amurka Barack Obama ya ce a jawabin da ya gabatar ga ƙungiyar tarayyar Afirka a Ethiopia, ya ce babu wanda ya kamata ya rike mulki har abada, sannan kasarka za ta fi amfana idan ana yi da sabbin jini da sababbin dabaru. Amurka tana goyon bayan al'umma a duk faɗin duniya waɗanda suka fahimci ƙasa na iya ci gaba ne kaɗai idan jama'a suna da damar zaɓen shugabanninsu. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To a takaice, al'ummar Iraki basu ga ta zama ba, ausuna barin kauyukan su dan kauce ma yaki, ausuna komawa kauyukan da a daki hannun ISIS. Masu ayyukan jin kai na ta kakkafa sansanoni ga miliyoyin mutane waɗanda yaƙin sake ƙwato Mosul ya raba su da muhallansu, a yayin da kuma ƙauyuka da garuruwan da aka sake ƙwatowa ke ci gaba da zama kufai, in banda kwansan bama bamai kuma sun game da baƙin hayaƙi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi tir da ficewar ƙasar Gambia daga kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya, abinda ta kira cikas ga miliyoyin waɗanda aka ƙwara a faɗin duniya. Gambia ta zargi ICC jiya Talata da rashin ɗaukar mataki kan laifukan yaƙin da ake tafkawa a wasu ƙasashen, yayin da take bayyana wato janyewarta daga kotun ta Hague. Wannan shawarar da wannan ƙasa ta yammacin Afirka ta yanke ta biyo bayan ficewar ƙasashen Afirka ta kudu da Burundi daga kotun ta ICC. Hukumomi a Afghanistan sun faɗi yau Laraba cewa wasu masu tsauraran ra'ayi da ke da alaƙa da ISIS sun sace sun kuma kashe farar hula aƙalla 30 a wani lungu da ke yankin tsakiyar ƙasar. Wannan kashe-kashen da aka yi da dare daura da headquarter lardin gwayar mai cike da tsaunuka ya tayar da hankalin hukumomin yankin, saboda shi ne karan farko da ƙungiyar ta ISIS ta yi ɓarna a yankin.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Aiden Otuku, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.